من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da wannan yammaci na 8 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 wanda yazo daidai da 13 ga watan 5 2019 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba, za mu ci gaba da karatunmu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba. Muna nan har yanzu a cikin suratu Ma'ida. Yau za mu tashi aya ta 81. Bayan da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi mana bayani halin wato kenan Yahudawa da kuma munafikai ƴan uwansu a Madina, da yanda ba mu kissar matsalar da ta fara samuwa cikin ƴan Bani Isra'ila, Allah Maɗaukakin Sarki ya tsine musu a sakamakon rashin yin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkari. Sannan kuma da labarin da Allah Maɗaukakin Sarki ya bayar cewa su ɗin nan za ka gansu kullum bini-bini suna gindin kafirai maimakon su kasance tare da musulmai. Don haka Allah Maɗaukakin Sarki ya haɗa su da wa'incan ɗin, ya la'ance su, sannan kuma ya sanya makomansu, madawamarsu ta zama ita ce wato kenan wuta ko kuma cikin azaba. To sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da bamu kisar wa'innan mutane har yanzu, inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi, da wa'innan mutanen sun kasance sun yi imani da Allah da annabi, wama anzala ilayhi, da abin da aka saukar ma annabin, mattakazuhum awliya, da ba su riki wa'incan kafirai su zama majibintan al'amuransu ba. Walakin kathiran minhum fasiqun, sai dai yawa-yawansu dama can fasikai ne. Sadaka inna hanyar imani ta taso ma wato kenan su ba su kama wannan hanyar ba. Wannan yana nuna mana cewa idan mutumin kirki ne, kullum za ka ganshi yana tare da mutumin kirki. Mutanen kirki su ne nasa. Idan mutumin banza ne, za ka ga kullum yana tare da mutanen banza. Mutanen banza su ne nasa. Saboda haka a zahiri ana auna mutane da inda wato kenan suke abin nan. Aka ce wai al-arwahu junudun mujannada wa mata arafa italafa wa mata nakara italafa. Rayukan mutane sojoji ne masu haduwa su tafi wurin aiki guda daya. Saboda haka kowa yana kama wanda ya sani ne. Saboda ruhin mutanen kirki zaka kullun yana tare da mutanen kirki, ruhin mutanen banza zaka kullun yana tare da mutanen banza. Zaka yi mamaki yanda barayi suke hada click su gungu su duka tsarawa da wanda suke gida da wanda suke za su fita yaki da informers sun su da menene duka. Saboda me? Ruhin su iri guda daya ne, sun san yanda za su hada kansu. Mashayagiya sun san yanda suke hada kansu, alarammomi sun san yanda suke hada kansu. Duk mutumin kirki ya san yanda ƴan uwansa suke. Yau da wani mutum zai zo garin nan wanda bai taba zuwa garin nan ba, to ka bashi kwana kaɗan sai ya samu click din mutanansa, sai ya je ya jona su. Idan mutanen banza ne, zai binciko su duk inda suke. In mutanen kirki ne, zai binciko su duk inda suke. Saboda haka wannan aya tana da tabbatar mana da wannan inda wa'annan mutanen sun yi imani da Allah da manzansa da abin da aka saukar wa manzon sallallahu alaihi wasallama da ba za su ji bunce wa'ancan mutanen ba za su ji bunce su ba sai su nemi mutanen Allah da manzansa sai su ji bunce su amma sai ga su bini-bini suna gindin kafirai bini-bini suna gindin kafirai ka san wato kenan akwai dole abin da ya hada su saboda haka shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa yawa-yawa su dai ba ko yawa ne face fasikai ne litalimi na cewa anil mal'ila tas'al wa sal an karimihi wa kullu karimin bil muqarini yaktadi idza kana za sharran fajani husuratan wa in kana za khairan faqarin hutahtadi ko yawwa in kana son ka san halin mutum kar ma ka tambaye lamarin sa wa absir karinahu ka zuwa yayin na kusa da shi wa yake mu'amala da su saboda haka in kaga mutanen kirki ne to shi mutumin kirki ne in kaga mutanen banza ne shi ma automatically zai zama mutumin banza yawwa to saboda haka wannan aya ta tabbatar mana da wannan to mu je mallam
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
Allah madaukakin sarki yake la tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladina amanu lil yahuda wallahi idan kana son ka samu wanda suka bi tsananin gaba da mu'minai to in ka duba zaka samu yahudawa sune wayannan wal ladina ashraku da kuma mushrikai da yahude da mushriki su suka fi kowa adawa da bayyana gaba ga mu'minai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajidanna aqrabahum waddatan lil ladina amanu zaka ga kuma wanda suka fi kusa da dan soyayya ga mu'minai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam alladina qalu inna nasara sune wanda suka ce mu ne nasara nasara sun fi kusa da musulmi a wancan lokacin akan yahudawa da kuma mushrikai me yasa haka zalika bi anna minhum qisisin saboda akwai qisisawa a cikin su wa ruhbana akwai kuma ruhbanawa wannan la sakbiru kuma ba su kai girman kai ba wannan shi yasa suka fi kusa da wato kenan mu'mini wannan aya in muka yi la'akari da ita kaga da Allah madaukakin sarki zai magana sai da ya fara da kawo kalmar rantsuwa wallahi in kana bincike zaka samu cewa yahudawa su suka fi kowa gaba da mu'minai da kuma wato kenan masu shirka da kafirai masu shirka masu botan gunki kenan da yahudawa sun fi kowa tsananin gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kenan mu'minai kuma wannan sun bayyana shafi ne idan mutum ya karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a makka zai ga irin tsananin da suka fuskanta saboda su mushrikai iyaka kokarinsu shine lalle sai sun fitar da aqidar a zuciyar musulmi don haka shi yasa suka yi tsananin gaba da annabi da kuma mutanen da suke tare da shi su kuma yahudawa shine iyaka tsananin gabar su da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai sun ga cewa annabi bai zama wani abu ba mu'minai ba su zama wani abu ba addinin da suka zo da shi bai zama wani abu ba zaka shi yasa su suke bada lokacin su wajen tsara yanda za su yi maganin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kenan mutanen sa amma su kuma nasara a wancan lokacin duk da cewa su ma kafirai ne kuma ba sa kaunan Allah ba sa kaunan annabi sa ba sa kaunan mu'minai duk da haka sun zama aqrabu umma waddatan sun fi kusar da wato kenan mu'minai amma to me ya kawo haka ko me yasa Allah madaukakin sarki yake kwatanta mana tsakanin wayannan da wannan da soyayyen wayannan da kuma kiyayen wayancin yace saboda su a wancan lokacin akwai qisisin a cikin su akwai ruhban in an ce qisisin wato shine mutanen da suke malamai a cikin su ruhuban su ma malamai ne. Kisisin asalin kalmar da kasawisa jam'unta kasawisa daga kalmar rumi wanda take nufin malamai. Saboda haka akwai masu ilimin addini, sannan akwai rahabaniyanci a cikin zuciyarsu. Mai ilimin addini shine wanda ke shi ya tara lokacinsa gaba ɗaya kokarin bincike yake ya ga menene Allah ya ce, menene manzonsa ya ce, ya za a aiwatar. To kaga wannan bashi da lokacin gaba mai tsanani. Shi kuma rahib kullum kokarinsa ya fita a cikin mutane ne, ya je samu wani ciskalinsa a gefe ya zauna ya ta yi shi kadai, ya yi ta sallarsa yana ta karatun linjilansa. Kaga shi ma bashi da abin nan, suna da kokarin kwatanta abin da yake cikin littafinsu a irin nasu fahimta. Daga shi sa zalunci a cikin zuciyarsu yana da ɗan sauki, shi yasa musulmi suka samu sassauci tsakaninsu da su da su. Amma bai Yahude shi yana da aƙidar cewa shi na Allah ne, nahnu abna'ullahi, mu ne 'ya'yan Allah, wa ahibba'uhu, mu ne mafi soyuwa a gurin Allah. Don haka suna da aƙidar laysa alaina fil ummiyina sabil, Allah ba zai kama mu ba don mun ci dukiyar ummi, don mun kashe ummi. Suna da san zuciya, suna da karkata zuwa ga duniya sosai fiye da yanda kake tsammani. Allah madaukakin sarki yake cewa tajarna a harasan nasu ala hayatin wa min alladhina ashraku, sun fi kowa kwaɗayin rayuwar duniya. Ba wannan ba, wanda tajidannahum ahrasa an-nasa ala hayati, zaka ga sun fi kowa kwaɗayin rayuwar duniyar nan, su ga sun rayu ta kowane hali. Wa min alladhina ashraku, har sun fi mushrikai ma san rayuwar duniya. To haka shi mai san rayuwar duniya kullum so yake ya ga ya tara ko ta wace hanya. Da haka shi yasa suka sawa kansu aqidar laysa alaina fil ummiyina sabil. To haka za su iya halaka ka, su ebe dukiyarka, za su iya haukatar da kai, su ebe dukiyarka, za su iya murkushe ka, su ebe dukiyarsa. Wannan aqida kuma an kalura har zuwa yanzu nan Yahudawa suna kan ta. Duk dukiyar duniyar nan control ɗinta yanzu a hannun Yahudawa yake. Kowace ƙasa kaga sun sa mata yaƙi, suna da target. Yanzu da suka yaƙi Iraki, target ɗinsu manta ne. Da suka yaƙi Libya, target ɗinsu manta ne. Da suka yaƙi Syria, target ɗin. Duk inda suka sa a gaba, dukiyar duniya gurinsu take komawa. A harsan nasi, ala hayati. Don haka akan wannan za su iya sa yaƙi a ko'ina, za su iya sa a kashe miliyoyin mutane. Wannan ba damuwarsu ba ne. To amma Nasara a wancan lokacin suna da rahabaniyanci, suna da tsoron Allah fiye da yadda Yahudawa suke. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake be su a nan. Wannan aya alaman tafsiri sun kawo asbabun nuzul da yawa a kanta. Na farko suka ce ta sauka a kan wato kenan wa'yansu kiristoci, gungun kiristoci na Najaran, wa'yanda suka tafi musamman har Madina suka zo suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan addini. Suka ce sun zo wabdu ne, wato kenan wakilai ne na mutanensu. Suka shiga masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka tattauna akan matsalolin addini, ya yi musu bayani da yake malamai ne suka fahimce shi, take sai suka karbi addinin musulunci, suka kalmar shahada. Tun yana Makka ba a Madina ba, don haka bayan ya sun fita za su tafi, saboda haka sai Abu Jahal ne tare su yake cewa ban taba ganin a duniyar nan wawayen wakilai kaman ku ba, mutanen ku su kwankin toku ku zo haka kawai sai ku karbi addini, ba ku koma kun shawarta da su ba, ku zo ku karbi addini da ba na iyayen ku ba, ba na kakannin ku ba. Sai suka ce musu a'a, menene salamun alaikum lalabtajil jahilina, aminci ya tabbata gare ku, mu ba mu bukatan jahilci. Sau da haka sai suka tattara suka tafi abinsu. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayan da tajana ashadda nasu adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku wa tajana aqrabahum mawaddatan lillazina amanu lillazina qalu inna nasara, nasaran najaran kenan. Wasu malaman suka ce a sababin saukanta shine akwai wani wabdu da suka tafi tun daga Habasha su ma suka zo suka tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kristoci ne wa'ansu su mutanen Habasha wa'ansu su mutanen Rum wa mutanen Yaman suka zo su ma sun kai kusan mutum 40 suka tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan addinin musulunci kristoci ne suka Annabi sallallahu alaihi wasallam gamsar da su da yake su ma malamai ne suka gamsu sai suka musulunta saboda haka su ma suka koma gurin su to amma ruwaya da tafi karfi sababin nuzul na saukan wannan aka ce ta sauka akan Najashi Najashi kuma shine sarkin Habasha din kenan Ethiopia ta yanzu shine sarkin gurin bakar fata ne kaman mu amma kuma kirista ne a lokacin sa kusan santansa garinsa kasarsa ita take controlling din Christianity na duniya baki da headquarter babbar headquarter ta Christianity a nan Ethiopia take a wancan lokacin nan ne zaka samu manya-manyan kasawai sadin kisisin din a nan suke manya-manyan ruhban din a nan suke to saboda haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu takure a Makka da shi da sahabbansa takure mai tsanani lokacin mutanen Makka kokari suke su halaka shi da mutanansa gaba daya sai Allah madaukakin sarki sai yake sa mata wata dabara shine wato kenan ka san idan kana da abokin gaba wasu masu hikima suka ce in kana da abokin gaba idan ya zama target ɗinka ka kashe shi ne to akwai nau'i na rauni ta tare da kai amma in da ƙarfi sosai murkusa shi zaka yi wato kenan ka danne shi ta yanda gashi bayan da ya iya shine asalin zunzulutun ƙarfi amma in kashewa ne in ya fi ka ƙarfi ba zaka inda hila zaka iya kashe shi sadaka su abinda suke so su yi Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da sahabbansa shi kuma ne sarsa so yake ya taka su ya zama suna ji bayan da suka iya dan haka shi yasa sai Allah ya kimsa masa wata hikima shine cewa ya ɗebi mutanansa ya runkuda su wani guri su je su samu training mai karfi a cikin kwanciyar hankali ta yanda za su zo su zama dalilin da za su fi karfin wato kenan mutanen Makka da kewayen ta gabaki daya to saboda haka sai ya ga cewa idan ya tura su wurin in ya tura su wurin wasu sarakuna wato kenan na kasashen Larabawa za su iya hada baki da mutanen Makka da sauki a cutar da su don haka shine sai ya ce musu to ku tafi zuwa Habasha ishabu ila al-Habashata fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad ku je kasan Habasha in kun je za ku samu wani sarkin da ba a zalunci a gabansa sarki ne adali saraka da gungun sahabbai sai suka tafi cikin su hadda Usman bin Affan da yar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aure da Nana Ummi Salma da mijinta Abu Salma da sauran sahabbai da haka hadda Musa bin Umair saraka suka tattara su suka tafi to a can din da suka je mutanen Makka sai suka yi cewa kar fa tukunna mutumin nan ya je shi hada wani karfi kuma ya zo wata rana ya zo ya yake mu da haka maza sai suka ce aka shara a je a same shi a can din a tunkuɗe tushen nasu sai suka tara kuɗi da yawa aka tura Amr bin al-As da wasu mutum guda biyu suka rafi suka je suka samu shi Najashi amma kafin su samu Najashi sai da suka samu duk ƴan majalisunsa a je gurin wannan da daddare a tattauna da shi a ce masa ga hadiya daga mutanen Makka a je gurin wannan a tattauna da shi a ce masa ga hadiya daga mutanen Makka sannan bayan sun gama samun kan ƴan majalisu saboda sai suka zo suka samu shi kansa Najashi aka ce mutanen Makka ne suka turo mu ga hadiya amma muna son ka ba mu wayannan mutanen mu koma da su me dalilin haka sai suka ce masa mutanen mu ne ɗan uwanmu ne na jininmu muna tare da su suka canja addininsu suka kawo wani addini kuma ma ba wai ba su yi namu addinin na bautan gunki ba naka addinin ma sun ƙi shigansa da aka sun ce su ba kiristoci ba ne ba ma wai sun tsaya a nan ba in ka ji bakar maganar da suke faɗa a Isa ɗan Maryamu za ka yi mamaki sun ce ma ba wai ba Allah ba ne shi sun ce wai ba ɗan Allah ba ne ba ma sai ya tunzura a ji a kira musu aka kira su suka zo su samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai Ja'far bin Abdul Muttalib ya tambaye su menene kuke cewa dangane da me tsakaninku da wannan zakar ya Jafar yace wayannan mutanen mu ne muna cikin su a cikin jahiliya mai karfi a cikin mu ya cinye marar karfi sannan muna shan giya muna caca muna zina muna bautawa gunki muna kaza muna duwani aiki da kasai na sabo sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar mana da annabi a cikin mu ya saukar mana da littafi sai ce eh ina da labari ko lalle akwai sauran annabi da zai zo shi kaga mai ilimi kenan ko to ai san cewa kuna fadan bakar magana Isa dan Maryam ce an gama fadan bakar magana Qur'anin naku yadda zai suka tambaya shi ya tambaye su halin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fada daga halin Qur'ani suka fada Qur'anin naku yayi magana akan Isa dan Maryam sai ce kwarai ko karanto inji sai suka karanta masa bayanin da aka kan nana Maryam da danta a cikin suratul Maryam tazkuru fi kitabi Maryam idan tabadda min aliha makana shirkiyan fataka da min duniya hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fa tamakkala laha basharan sawiyan har inda yake cewa inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wasani bi salati wa zakati ma dumtu hayyan kabaran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan to lokacin da yake karantawa din su kuma suna jin abin da yake karantawar saboda haka ashe shi ne jashi hawaye yake kasawai sai kusa da su kuma hawaye suke saboda me sun ji abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na gaskiya bayan sun gama ta jashi ya daga yace yace kun ga wannan yace da abin da wannan mutumin naku ya zo da shi Muhammadu kunna da abin da Isa ya zo da shi babu bambanci tsakanin su ko da kwanta kujin kujin wannan dan yace da yake hannuna yace ba kun kawo min kyauta ba bari ga muku wallahi ko muku kawo ba zan ba ku wayannan mutanen ba kai kuna kan gaskiya ku je ku ci gaba da bautar ku a kasa ta ba wanda yasa ya sake taba ku to saboda haka sai ya ba su kariya kariya mai tsanani wanda ta yi dalilin shi ma musulunta sautu kenan daga baya to malamai suka ce wannan shine sanadiyan wato kenan wannan saukar wannan aya Allah ya ce la tajri ashadun nas adawata lil ladina amanu yahudu wal ladina ashraku wata jiran aqrabuhum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara sune wa'annan nasara kristoci ne da suka fahimci wato kenan gaskiya baka ce inna nasara ko Allah ya ce me yasa haka ce zalika bi anna minhum qissisin saboda akwai qissisawa a cikin su qissis mun ce sunan malami ne yake nufi wasu ruwaya kuma suka ce a akwai lokacin da su nasaran suka zanna suka yi shawara a junansu akan za su gyare-gyare a cikin Bible linjila kenan su sa abin da suka saka su rage abin da suka rage duka malaman suka yi da suka yi sai wani mutum daya na kira sa qissis sai ya ce shi ba zai yi ba saboda haka sai ya bar linjilarsa kamar yadda take to duk wanda suke bin aqidarsa ko mazhabarsa sai ana kira su qissisin qissisin ko kuma qasawisa saboda haka daga nan ne aka samu Allah ya ce a cikin nasara a lokacin akwai qissisin shine mutanen da suke bin wannan malamin da ake kira sa qissis din wanda su ba su canja addinin akan yanda su suka same shi ba saboda haka Allah madaukakin sarki yace irin su suna cikin su sannan kuma akwai ruhuban rahibawa sune masu zuwa jeji su ta kwana suna sallah suna irin su ba malamai ne na ilimi mai zurfi ba amma malamai ne na tarbiyya wanda za su kwana suna sallah suna abin nan to anan in ka lura kaman Allah ya yabe wa'annan mutanen ne duk da cewa ko ba musulmi bane kuma kaman ya yabe kisisanci da kuma rahabaniyanci amma kuma a baya cewa yayi can wa rahabaniyata nibta da uha ma katabnaha alaihim rahabaniyancin da suka kirkiro su suka bidi an toshi ba fa mu ne muka dora musu ba su dai kawai sun yi ne dan yaddar Allah madaukakin su neman yaddar Allah madaukakin sarki ko yau wato kaga kamar akwai dan yabo a kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma la rahabaniyata fi din islami babu maganar rahabaniyanci wato kenan a cikin addinin musulunci. A addinin musulunci babu maganar rahabaniyanci, to kenan ka ga yanzu tunda ba rahabaniyanci kuma kamar an danya bi rahabaniyancin, ai kaga kenan yanzu akwai abin dibawa. To inda bayanin yake shine Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwa, kullun tsarin Allah shine mafi kyau. Rahabaniyanci dai in ka lura shine wato mutum ya nisanci duniya gaya nisanta, ba ruwansa da mata, ba ruwansa da aure, ba ruwansa da sa kaya mai kyau, ba ruwansa da cin abinci mai daɗi, saboda duk lokacin da ya shagaltu da neman waɗannan abubuwan za su iya shagaltar da shi gaba da abubuwansa na ibada. Ba zai iya kwana na sallah ba, ba zai iya farka. In ya tara yara yaushe zai je neman musu abinci, ba shi da wannan lokacin. In ya tara mata yaushe zai musu kaza, ba shi da wannan lokacin. Saboda haka sai su koma wannan. Amma kuma wanda kuma yake son wannan, shi kuma zai je yana ta neman wa'annan, yana ta neman wa'annan, shi kuma bai da lokacin wancan. Wanda kuma ya bada lokaci a can, shi kuma bai da lokacin wannan. In ka bada lokaci a wajen ibada, baka da lokacin neman kuɗi, baka da lokacin neman kaza. In ka bada lokaci a neman kuɗi, baka da wancan. Haka ne, wannan kana gina jiki ne, wannan kana gina ruhi ne. To musulunci sai ya striking balance, ya ce la rahabaniyata, babu rahabaniyanci, tare da cewa kuma Allah madaukakin sarki bai hana ku cin abubuwa mai kyau ba. Kul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadi wa tayyibatin min arrizq. Don haka musulunci abin da yake so shine cewa ka je ka nemi kudin, ka je ka nemi kaya mai kyau, ka nemi abinci mai kyau, kuma ka zo kai sallar, kuma kai ibadar, ka hada wannan, ka hada wancan, ka hada wancan, ka hada wancan. To wannan shine yafi kowa karfi. Ko ba ka bane, in baka ci abinci ba dole jikin ka zai rauni. Idan baka da hanyar samu duk malintarka, duk ibadarka, duk karatunka na alqur'ani, duk ilimin fiqihunka akan wasu masaloli, sai ka zo gurin kuma wanda bai cancanta ya baka ba, kuma ya baka da kana da shifa. Sannan duk kudinka kuma idan baka san addini ba, baka ibada, kuma nan ma kana da bukatar nan. Don haka musulunci na son kullun kai striking balance, a addini ba a barka a baya ba, kuma duniya ma wala ta san da shi, baka mena duniya ko yawa, nan ma ba a barka a baya ba, ta yanda ba zai zama an rena ka ba a kowane gefe. To saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya bi su ce dalaka bi annahu kisina wa ruhbana wa annahu la yastakbiru, su ba su cika girman kai ba ruhbaniya nan wancan lokaci. To amma kuma duk da haka fa ba yana nuni cewa Kiristoci ba matsala tsakaninsu da musulmi ba, a'a akwai, ba kuma yana nufin cewa wannan yaban ya zama shikenan Kirista ko wani Kirista mutumin kirki ne ba, a'a ai minhum yace a cikin su ko kuma in ka lura a wancan lokacin shi na jashi da kansa ma ya musulunta, illa iyaka bai samu dama ya taso ya zo shi Madina ba. Bila zalima Aisha ya daura auren Ummi Habiba, shine alwali wali ne ake ta kuma ko shine waliyin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen daura auren Annabi sallallahu alaihi wasallama da Ummi Habiba a nan Habasha din da sauransu. Tom jamala
wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتمنا مع الشاهدين.
Allah madaukakin sarki yana ba mu siffar wa'ancan kisisin din da kuma ruhuban din da Allah ya ce sun fi kusa da musulmi a wancan lokacin. Ga siffar su sune idza sami'u ma unzila ila rasuli, ko duk lokacin da suka ji abinda aka saukar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana idan an karanta musu alqur'ani tara ayunahum tafidu min ad-dam, zaga idanuwansu tana zubar da hawaye, idanuwansu tana zubar da hawaye. Saboda haka sun fahimci gaskiya, kuma sun yadda a cikin zuciyarsu abinda aka karanta musu na alqur'ani gaskiya ne. Me yasa suke yi? Mai ma'arafu min al-haqi, saboda abinda suka sani na gaskiya. Dama sun san gaskiya, sun san Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne, illa iyaka mai yiwuwa addini ya zo musu bayi-bayi a sakamakon manipulation na waɗansu da suka zo kafin su. To amma yanzu sun ji asalin gaskiya, wanda dama suna da wani abin daga cikin ta mimma arafu min alhaqi saboda abin da suka sani wato kenan na gaskiya to saboda haka shi yasa sai hawaye sai zo musu ce ashe da duk barna muke tai magama gaskiyar ta zo ta ka amma Allah madaukakin sarki ya mana sa'a da mu mutu a cikin wancan matsalar ga yanzu gaskiyar ta riga ta bayyana saboda haka ya qulun rabbana to kaji sun zo suna addu'a suna cewa ubangijin mu amanna wallahi min imani mun yadda da kaga kenan sun yi ikrarin yadda su da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka suka ce faktura ma ashahidin Allah ka rubuta mu tare da wato kenan masu shaida ma ashahidin malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda Allah yana cewa litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasul alaikum shahidan kaga mu wannan al'umma zamu zama shuhada ala nas mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zama shuhada ala nasi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada ala nas to da kasan sun zama ma'a shahidina masu shaida akan mutane sune ba al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma kansa annabi sallallahu alaihi wasallam din suka ce Allah madaukakin sarki ya rubuta su kaman kai kace wanda ke suna cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta su da wato kenan musulmi kenan ko kuma ma'a shahidina yana nufin wanda suka shaidi gaskiya a koma yaya take wallahu ta'ala a'lam da wannan aya malaman fiqh suke istinbadi cewa idan mutum ya san wani abu na gaskiya ya kuma karbe shi koda fasiki ne ba zai dawoma a wuta ba suka Imam Shafi ya fara ba zai dawo saboda yace ne mimma arafu min alhaqi saboda kaga ya kawo min litabidiyya saboda wani abu da suka sani na gaskiya kenan ba duka gaskiyar suka santa ba ai yanzu wani juz'i na alqur'ani aka yi karanta musu bai ma kai suratul maryam din gaba ɗayan sa ba ko saraka da dan wannan abin da suka sani na gaskiyar da wannan ne kuma suka musulunta kaga akwai abubuwa da yawa eh kullil ladhi yadda ila ilmi ma'rifatan ko alimta sha'an ko wa gabat anka ashiya'u yawwa saraka akwai abubuwa da yawa wanda ba su sani ba saraka duk mutumin da yake musulmi ya san wani abu na addini koda yana akan fasikanci amma itikadinsa mai kyau ne ya mutu to ba zai dawoma a wuta ba saboda wannan min litabidiyya haka nan malamai suka ce to mu je malam
wama la'ana la nu'minu billahi wama ja'ana min alhaqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin
wayannan mutane da suka ji wannan aya ko ayoyin alqur'ani da aka karanta musu al-qasawisa war ruhban sai suka ce wa malana mu ko yanzu me ke gare mu la nu'minu billahi da bazami imani da Allah ba bayan mun ga gaskiya me matsalar mu da bazami imani ba babu abinda zai hana mu imani da Allah yanzu wa ma ja'ana min alhaqi babu abinda zai hana mu imani da abinda yazo mana da gaskiya yanzu kan gaskiya ta riga wato kenan ta bayyana mana wannan da ma'an yi rikila na rabbuna babu abinda zai sa barami kwadayin ubangijin mu ya shigar da mu ma'al qaumis salihin tare da mutane wanda suke salihai ba duk da wasu suka ce a cikin kasawi san ma akwai wanda ba su imani ba wannan lokacin amma dai shine jashi yayi kuma ya kafa wa kansa hujja da wayannan ayoyi cewa tunda wannan abin ya bayyana min fa dole sai na yi imani dan lokacin ma da aka ce zai fasa kwai a cikin jama'ansa ya nuna cewa shi fa ya musulunta yana tunanin za a iya samun wato kenan rikici mai yawa a kasan wanda sai da isti'dadin jirgin ruwa ya kira sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tare da shi a wannan lokacin ce zan kafa jirgin ruwa a guri kaza a bakin gabar teku zan kuma fasa kwai a cikin mutane na zance musulmi na musulunta idan mutane na sun karba falilal hamdu wal minnatu kan mutane suna da wahalar lamari da wahalar canjuwa akan abin da suka saba yau da gobe musamman inda ma ba su gina abun wato kenan akan ilimi ba sun gina shi ne akan abin da ake kira su takalidi kawai sun tashi sun ga iyaye da kakanni suna yi an ce musu shine daidai to suna da wuyan canjuwa akan wannan yace musu idan mutane na sun karba falilal hamdu wal minnatu in mutane na ba su karba ba suka ta da bore to maza ku shiga cikin jirgin nan ku yi ta gaban ku ni dai duk abin da zai same ni sai dai ya same ni wato kenan ana kaga kenan anan in ya kafa wa kansa hujjar cewa menene dalilin da zai sa ba zai imani ba menene dalilin da sa ba zai kwade addu'ar Allah sai ya sa cikin salihai ba ai bai da wani hujjar da zai sa ba zai karbi gaskiya ba tunda dai yanzu ta riga ta bayyana masa me dalilin sa ba zai bi abinda aka saukar masa wato kenan daga ubangijin sa ba kuma ya addu'a Allah madaukakin sarki ya sa shi tare da salihan bai bashi da hujja tunda bashi da hujja ko dole ya karbi gaskiya kuma ya karbe ta don mu ji malam
فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
الله ما دوكا كنت لكي تشبه أصابهم الله بما قالوا الله سيباسوا لدى لغا ثواب أصابهم أي الله يباسوا ثواب يباسوا وطوكينا لدى بما قالوا أدليل أبن دسوك فدا me suka fada eh me suka fada suka ce rabbana eh rabbana amanna faktuna ma ashahidina abinda suka fada kenan rabbana amanna faktuna ma ashahidina Allah ubangiji mu mun yi imani ka rubuta mu tare da masu shaida akan gaskiya saboda haka mun yi imani dalilin wannan magana da suka fada rabbana amanna faktuna ma ashahidina Allah yace asabahu sai sabahi sai ba su lada kawai sai Allah barkwai sarki ba su lada asabahu menene ne fasabahum Allah bima qalu amma wannan lada ya ba su jannatin ta jare min ta tiyal anhar Allah sai ba su ladan aljanna wanda koramu suke dada suke gudana wato kenan a gabanta a cikin azzakinta haliji na fiya suna masu dawama a cikin ta wannan aya tana da karfafa ta baya cewa idan mutum musulmi ne babu shirka a cikin lamarinsa ba zai dawwama a wuta ba kaga saboda wannan margana suka yi an rufe ido akan duk abin da suka aikata a baya ko ma menene ko yawa lalle sun shagi a baya Allahu a'lam lalle sun yi zina a baya Allahu a'lam lalle sun yi bai a baya Allah duk abin da suka aikata amma yanzu sun faɗi wata kalma wadda take wato kenan ta ja musu Allah ya ba su lada ladan da ya ba su kuma shine ne gidan aljanna yana tabbatar mana hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sau da yawa mutum zai magana da kalma kwara daya tal ta yaddar Allah Allah sai ya bashi gidan aljanna da ita kun ga kawai abin da suka ce rabbana amanna faktuna ma shahidina wannan kalmar suka faɗa Allah ya basu gidan aljanna ko Allah ya basu gidan aljanna ka gani akwai wani mutum cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin bani Isra'ila wani mutum ne aikin sabo wani irin cikin malaman sunna mun yi cikin ruhban wanda ba zurfi ilimi da shi ba sai yake yace kai me yasa kake aikata haka wallahi la yaghfirullahu laka Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah madaukakin sarki yace a'a bandan da zai alu alayya Allah a gafara li abdi wane ne yake mun shishigi yake cewa ba zan gafarta wa bawa na ba sai da gafartu lahu hakika na gafarta masa kai kuma habatu amalaka na bata aikinka saboda haka kaga kalmar da ya fada yace wallahi la yaghfirullahu li fulani Allah ba zai gafarta ma wani ba yanzu ya shiga gaban Allah bayan Allah yana cewa ya kuma su imani eh la taqna bi rahmatillahi ko to menene wannan ma haka take ayan da take cewa karfewa Allah da manzonsa zagi ko la tuqaddimu yawa ya allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku shiga gaban Allah da manzonsa Allah bai ce ba zai gafarta ba kace Allah kawai ba zai gafarta masa ba Allah ba Allah ne fada ba kamar yanda Allah bai ce ya gafarta wa ne kace ai Allah wani Allah ya gafarta masa wani ai dan aljanna ne nan ma ka shiga gaban Allah kowa na dan wuta ne nan ma ka shiga gaban Allah ba ku yi haka da Allah ba da kuke sarki ba kun gane wannan to saboda ka dalilin maganar da suka faɗa maka kalmar guda ɗaya ce Allah ba da kuke sarki sai ba su lada wanda ke na gidan aljanna wadhalika hakan din kuma shine jazaul muhsinina sakamakon masu ihsani shine masu kyautata ayyukansu duk mutumin da ya kyautata ayyukansa Allah madaukakin sarki zai bashi abin ihsani kuma mun sha bayani shine cewa wato kenan mutum yayi aiki ya bautawa Allah madaukakin sarki tsakaninsa da Allah kaman yana ganin Allah ko in bai ya ganin Allah Allah madaukakin sarki yana ganin shi saboda haka aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa menene ihsan yace al-ihsanu anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. To duk wanda suke ayyukan su na ibada tsakani da Allah kaman Allah yana ganin su, ba su bukatan yabon mutane, ba su bukatan sai a gaban mutane su yi, ba su bukatan sai an takura musu su yi, ko sai an tunatar da su su yi, ko sai an daga musu hankali da su yi, a'a kawai suna yin lokaci willingly a cikin zuciyarsu za su zo su yi, kuma su yi shi mai kyau, kuma tsakanin su da Allah wannan shi ne ake kiransa ihsani, kuma su yi shi yadda Allah madaukakin sarki yake so. To waɗannan mutane Allah ya ce shi irin wannan shi ne sakamakon su. To mu je malam.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
أما وإن دسوك كافر تنجي الله مدوكين سركي وكذبوا بآياتنا سكا كرايت آيوم أولئك أصحاب الجحيم وأن سنة أكي كلا سماء أبو تال جحيم إن أنت أصحاب الجحيم أنت صاحبي صاحبي متمي أكي نفي نقصة دشكوة نباسة ربواه أيوان صاحبي إنساني كلهم سنة تاركينا كنا سوك ما أكي صاحب الجحيم ني kora ka kullun suna tare da mutar jahira. Allah ya kiyashe mu. To mu je wala.
Ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
To dubaya tunda lokacin da muka faro kusan ke dabin da muke karantawa, Allah madaukakin sarki mana yana karantar da mu ne dangane da mu'amalan Yahudu da Nasara da kuma munafikai musamman a Madina tare da tsakanin meke faruwa tsakanin su da musulmi a wancan lokacin. To yanzu daga wannan aya kafin mu sake komowa kansu kuma za mu ajiye su a gefe, yanzu kitabi ya dawo kan mu'mine kuma gaba daya din gurungun ma. Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya kuma masu imani, la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum, kada ku kuskura ku haramta dadadan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta muku, wala ta'tadu kuma kar ku yi ta'addanci, ma'ana kar ku wuce gona da iri. Menene mahadar wannan aya da ayoyin da muka ta karantawa a baya? Menene mahadar wannan aya da ayoyin da muka karanta a baya? In ka duba ayoyin da muka karanta a baya, mun yi magana a habarar da ruhban ko yawwa zalika bi annahum yahun kisisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Akwai ruhban muka ce mutane ne wanda suke suna yankewa a ibada gaba daya, ai dan ibada su yanke kansu dan ibada, su haramta wa kansu komai, wasu ma zuwa suke a fide su, su bai wanzami yaje ya fide su yadda ake fidewa dan taure, dan saboda fasu sha'awar mu kwata kwata. Wa'ansu su je su su haramta ma kansu komai, su takura kansu a cikin ibada. To wannan matsala wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne sanadin zaukan wannan ayan da zamu karanta, a gidan Usman bin Maz'un, Musa Usman bin Maz'un da sahabbai suke ce masa in yana ibada kamar mala'ika, kamar mala'ika baya ji baya gani a wajen ibada. To a gidan Usman bin Maz'un farkon dawon su a Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi, yayi wa'azi, wa'azi irin wa'azi mai tsananin nan akan zuhudu, nisantan duniya da ibada sauransu. Abin ya shiga kokolonsu sosai, saboda bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai suka shawara su yin su yi su. Abin fa gaskiya fa to sai a dauki madaki ba. To ya za a yi? Wani ce ai ne daga yau zan sa a fidiye ni kamar dan akuya, ba maganar mace har abada, dan kwana ina sallah ina azumi. Wani yace duk wani abu mai dadi na haramta wa kaina daga yau. Wani yace bacci daga yau haramun ne a gare ni, dan kwana ina karatun alkur'ani ina sallah. Wani yace suka dinga fadan abubuwa, ni da sa sutura kam babu, ni da hutu babu, ni da kasuwa babu, suka abubuwa kowa ya fada abin da yake ganin zai iya yi. Gama mutum din su tsaf, saka ja ka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga fa abin da mutanen suke, sai ya kira su yace kai antum allazina qultum kaza wa kaza, ku ne na jace ku zaka zaka, suka ce eh, zai ce musu ina ai la rahabani ya tafi islami, ba rahabani ya ci a cikin musulunci. Yace bari ga muku ina ran da muku da Allah da raina yake hannunsa, inni la ashkakum lillahi wa atqakum minhu, na fi ku tsoron Allah, na fi ku takawa. Kun yadda da wannan? Suka ce eh, mun yadda. Yace to amma kun san ina kwantawa da daddare ne bacci kuma nakan tashi ne sallah da daddare nakan yi azumi wata rana kuma nakan sha wata rana kuma ina da mata saboda haka bari ga muku duk wanda ya kyamaci sunnata daga yau wallahi baya tare da ni saboda haka dole sai kun yi wa'annan abubuwan dole ku yace inna li jasadikum alaikum haqqan gangan jikinku yana da haƙƙi akan ku dan haka dole ne ku kwanta ku yi bacci da daddare kuma ba laifi ku tashi ku sallah dole ne wata ran ku yi azumi ba laifi kuma wata ran ku ci dole ne mabukaci a cikin ku ya yi aure saboda rayuwar haka Allah madaukakin sarki ya tsara ta just kamar yadda kuka yi bayani a baya babu maganar rahabaniyanci a musulunci kamar yadda su suke yi babu maganar kuma wato kenan zulfafa akan al'amarin duniya kamar yadda wasu suke yi sun rufe idonsu duniyar kawai a dalilin duniya wani sai zanna shekara biyar bashi da mace matar da zai aura ta halal bashi da ita sabon neman duniya kawai ai kaga abu yayi abin nan wani sai ya tara abin da jikokin sama ba za su iya cinyewa ba amma bai hakura ba hankoran ta yake yi kuma a dalilin wannan neman kudin bayi da lokaci ko guda ɗaya da zai zanna yayi abin nan sallah da ƙyar yake yin ta in ma ya samu yin ta to kaga wannan bashi da lokacin ibada kwata-kwata musulunci sai ce kar ku yi wannan wannan kuma bai da lokacin neman duniya gaba daya musulunci sai ce kar ku yi wannan karfi shine ya zama anan ba a barka ba anan ma ba a barka ba ko la sharqiya la gharbiya saboda haka kana neman halal dinka wanda zaka ci baka bukatar sai ka kaskantar da kanka a gurin wani sannan kuma kana ibadarka nan ma kuma wato kenan ba a baka ba wani yana sifata sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace fursani bin nahar go wa menene bil layli in a da rana ka gansu kaga jarumai a wajen komai za a fita a yi da su sannan da daddare kuma ruhbanin bil layli da daddare kuma su kwana suna sallah suna karatun alqur'ani da sauransu saboda haka kila tarafaini idan mutum shine ya striking balance kenan kuma shine asalin karfi don in ka karkata janibi daya to automatically ta gefe daya kai mai rauni ne in kuma nan ka karkata automatically ta nan gefen kai mai nauyi ne in dai duniya ka karkata gaba daya a ibada zaka samu da sanin addini baka samu sai ka zo kana karanta alqur'ani a gaban mutane kana cewa menene alam nashra laka sadra wa ana anka wuzra ko menene fa inna ma al-wusra wusra inna ma al-wusra wa idha faragata fansak do saboda baka da lokacin yin ibada amma a duniya ko fadinin birin yahu basirun naqizun naqidin muta gafilin addinihi muta kasili a duniya kan komai ka san shi amma addini kuma ka afina in kuma ka koma nan gefan kuma shi ma nan ma matsalar sa shikenan sai kaga akan abu kadan wani wanda bai san addini ba sai kai bai zo ya walakanta ka saboda ni dole kana da bukata ta gefin to akan wannan shine sai Allah madaukakin sarki bayan sun yi wannan maganganu sai Usman ibn Mas'ud a gidansu sai Allah madaukakin sarki ya saka da wannan aya ayyul ladina amanu la tuharrimu dhaibati ma halallahu lakum ya ku masu imani kada ku kuskura ku haranta dada dan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta muku kaga sai yace dhaibatu duk abu mai dadi abinda ranka take so take sha'awar sa kuma na halal to wannan Allah madaukakin sarki yace kar ku haramtawa wato kinan kanku anan ba kayyade ba abinda kawai zai zama ya zama haram wanda Allah bai ya so sune wanda Allah ya iyakance inna ma harama alaikum kaza wa kaza wa kaza wa kaza din duk an haranta ko innal halala bayyin wa innal harama bayyin to sauran abubuwa kuma halal da yake tafi yawa ba za a kididdige ta ba illa iyaka kaida aka bayar duk abinda ba zai cutar ba kuma abu mai dadi ne wannan halal ne duk abinda ba zai cutar ba kaga giya tana cutarwa kaga guba tana cutarwa dafi yana cutarwa duk abin da yake zai cutar da kai to wannan ba za ka ci ba amma duk abin da yake mai dadi ne ko ba zai cutar da kai ba kuma an samu ta hanyar halal to wa'annan sune Allah madaukakin sarki ya halatta ba babu dalilin da za a ce to mutum ya zo zai ci goiba ka ce masa eh ya kawo maka hadisi ina hadisin da annabi ya ci goiba ko ya sha mangoro kaga ba zai yi ba yauwa sadaka aka ce dai ba tuma halallahu lakum duk abubuwan dadi wanda Allah madaukakin sarki ya halatta sai ce kuma wala ta da dokar ku wuce gona da iri kar ku wuce gona da iri akan ko menene kamar yace wala tusrifu inna la yuhibbul musrifina ko yawa duk abinda ya kamata a ce ka iya tsaya iyaka nan kenan kaga ko a halal din idan zaka ci wanda zai cutar da kai ba zai yi ko akwai iyaka limit din da ya kamata wato kenan ka ci wanda zai amfane ka akwai limit din da in ka tsallaka kuma zai iya zama matsala to aka ce kar kai haka ne yawa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki lahibul mu'tadin baya san yan ta'addanci ma san masu ta'addanci sune masu ketarewa iyaka inda haddin shari'a ta sai da su iyaka inda alkhairi yake sun tsallake wannan gurin iyaka inda zaman lafiya yake sun tsallake wannan gurin to wannan sune ake kira su al-mu'tadin to Allah madaukakin sarki baya san wa'annan mutanen to muje Allah rahmu
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون
الله مدوكين سركي ce wakulu kuma an yaddar muku ko mu'mine ne da mama magana yahudu ko nasara ko yau ko mu'mine an yaddar muku ku ci min ma razaqakumullahu cikin abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta ku halalan na halal dayiban wanda yake mai kyau wattaqu Allah alladhi antum bihi mu'minuna kuje tsoron Allah da ku kuka imani da shi antum bihi mu'minuna da shi ne kuke masu imani ma'ana kun yi imani da shi Allah da kuka imani da shi to kuje tsoron sa ku kiyaye akan wannan saboda haka duk abin da yake halal ne wanda Allah madaukakin sarki ya arzuta ku da shi wato kenan wannan halal ne Allah madaukakin sarki ya ba ku dama ku ci abin da zamu la'akari a wannan aya shine Allah yace ku ci daga abin da muka arzuta ku mimma razaqakumullahu cikin abin da Allah ya arzuta ku da shi akan wannan wasu malamai suke cewa kenan duk abin da Allah ya arzuta wa mutum ya arzuta mutum da shi halal ne mun gane wannan tunda ce mimma razaqakumullahu inda Allah ne ya arzuta ka da shi ya zama halalan halal ne wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi da wannan fassara ba fa cikin abin da Allah ya arzuta ku na halal idan wani abu na halal bai zo maka to fa wannan baya daga cikin abin da Allah ya arzuta ka da shi yau tunda Allah ba zai arzuta ka da haram ba yau akwai abin da zai zo maka na arziki yazo ya same ka amma ko ba na halal bane kar ka dauke shi wannan rizku ne wannan ba rizku bane rizku shine abin da yazo maka ta hanyar halal to wannan shine aka ce wato kenan ku ci daga gare shi shine kuma abin da in shi ka kiyaye kake ci Allah madaukakin sarki zai sa ka zama mustajabul du'a duk lokacin da ka daga hannunka ka roki Allah madaukakin sarki zai amsa maka idan kuma haram ta shiga ciki ta yi yawa to anan kuma sai ya zama addu'arka ana tamun jinkiri a wajen ansata ana samu aji ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa menene summa zakara rajulu yadilu safara ash'asa akbar yamuddi yadayhi ila sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yastajabu lahu kaga cin haram da sa haram da daura haram yana daga cikin abubuwan da suke wato kenan sa jinkirin addu'a mutum ya zama bai wani malami ya ce adib da'a maka tustajab da'awataka ka sa abin da zaka sa a bakinka ya zama halal to addu'arka Allah madaukakin sarki zai ansa maka idan mutum ya nazari karkashin wannan aya sosai zai ga cewa musamman kasashen mu na musulmi musamman mu arewacin Najeriya zuwa gaba zamu fuskanci matsaloli masu yawan gaske zamu fuskanci matsaloli yau muna tafiya a mota wani mai mota ya zo shi a checkpoint sai ya dauko kudi sai ya ba soja sai soja ya karba wani mai analysis yake cewa yanzu kaga wannan abin da ya karba nan in ya tara kuma sai je sai abinci kai gidansa ƴaƴansa su ci matarsa su ci ya sai musu tran da su sallah su je masa su saka su je masallaci da sauransu mu in ji shi mutumin iyayenmu sun ciyar da mu daga halal amma ga yadda muke gudun ma baina ƴaƴayenmu yanzu wanda yawanci muke ciyar da su da kamo nan kamo can halal yake haram yake next generation ya kake tsammanin al'umma za ta zama kaga mu yanzu muna hangen akwai matsaloli su kuma next generation za su taso ba sa mata nan matsalar duk abin da kake ganin shubha ne su wadane ma halal din a gurin su yanzu ana karba fa amma kuma ana ganin cewa babu kyau to fa next generation fa Allah ya kiyaye ba su suna kwata da karfi kuma suna ga haka shine daidai to ya kake tsammanin al'umma za ta zama menene zai gyara al'umma nan gaba babban abin da yake sa mutane su zama su jabu du'a shine wato kiran cin halal cin halal ko a Hausa aka ce in abincinka bai zama maganinka ba to maganinka zai zama abincinka haka ne abinda kake ci kullum ya kamata kai striking balance ya zama akwai komai da komai da komai da jiki yake bukata in ka kiyaye wannan zaka zanna lafiya sai ka shekara ba ruwanka da su malam bello su wuce ka wuce law an safa nasu lasara alkadi ko ga alkali a zaune yana nema yi hukunci kai ko baka yi laifin kowa bai na ranka da shi in ka huga da maka ji a karama kallawa ka wuce in ka gada maka wuce abinka ba abin da zai baka saboda mai baka yi laifi ba haka in kana cin abinci wanda jiki yake bukata to ba cutar da za ta zo ta same ka amma fa in baka kiyaye ba to abincinka zai zama maganinka kullum magani za ka yi ta sha kullum shine abinci in abincinka bai zama maganinka ba to maganinka zai zama abincinka to haka ne dangane da ainihin halal da haram idan dai halal bata gamsar da kai ba to matsalar haram kuma ita za ta zama maka abinci kuma za ta zama maka matsala to saboda haka yana da kyau wato mutum musulmi ya nazari akan wannan aya ya zama halal yake sawa a cikin cikinsa kullum halal yake sawa a cikin ƴaƴayensa kullum sai zama ko bayan ka mutu suka yi addu'a sai Allah ya amsa maka amma ka ce haram ka kawo musu haram ka ce haram ka kawo musu haram ka ce haram ka kawo musu haram da kake tsammanin abin zai zama wataqullaha Allah madaukakin sarki yake ku ji tsoron Allah da kuke imani wato kin da shi wajen kokarin nemo wa halattun jama'a
لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدينون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
سجكرن تمام آياتنا الرحمن
لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
الله أكبر Allah madaukakin sarki yace la ya'khudhukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah madaukakin sarki ba zai kama ku da rantsuwa da kuka yi talagawu ba rantsuwa talagawu ne Allah ba zai kama ku da shi ba walakin amma fa ya'khudhukum bima aqadtumul aymana duk abin da kuka kulla na rantsuwa wanda kuke jin cewa rantsuwa kuka yi wannan Allah madaukakin sarki zai kama ku da shi idan ku za a kama ku da shi to ga maganin sa kafaratu yanda kafaratu take fa kafaratu yanda kafaratu take id'amu 20 masakin a ce da miskinai guda 10 min afa da mata da min ahlikum daga mafi matsakaicin abincin da kuke ci da iyalanku in ba ku yi wannan ba auki sautin ko kuma ku samu mutum 10 sai kudinka musu riga. In ba ku yi wannan ba auta harirka ba ko kuma ku sai bayewa ku yantata. Amma lam yajid wanda ku bai samu wannan ba to sai ya azumi salasata ayyam kwana uku. Sai ka fara ta amma ku idan halatu wannan shine kafarar rantsuwan ku duk lokacin da kuka yi rantsuwa ba ku cika rantsuwar ba. Wa ku zo aimanukum. Ku yi kokari in kun rantsa akan abu ku kiyaye wannan rantsuwar. Kalalaka bayin Allah da kuma ayati. Hakanan Allah madaukaki zai take muku bayanin ayi la'allakum tashkuruna ko kwaye shukura. Wannan aya ta sauka akan wancan magana da muke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a sahabbansa a gidan Usman bin Maz'un. Da haka sai suka razana. Wannan yace wallahi daga yau bazan sake cin kaza ba. Wannan yace wallahi daga yau bazan sake yin kaza. Wannan da yace daga yau wallahi na dangi yin abu kaza kenan. To yanzu sun ce wasu sun ce ba za su yi aure ba. Wasu sun ce Allah za su fide kansu. Wasu sun ce wallahi ba za su fara yin bacci da daddare ba. Wasu sun ce wallahi sun bar cin abu mai daɗi. Abubuwa duka dai suka yi. To Allah madaukakin sai ce sai ya hana su yin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya ce musu ba rahabaniyanci a musulunci. La rahabaniyata fil islami. Sannan ya nuna musu shi yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza. Kuma gashi duk sun rantsa. To ya za a yi? Sai da ya Rasulullahi kaifa nasma'u bi aymanina? Ya za mu yi da rantsar-rantsar da muke kowanne daga cikin mu ya rantsa? To shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce a kwantar da hankalinku. La yakuzukum Allah bilagaw fi aymanikum wallahi Allah ba zai kama ku da rantsuwa da kuka yi na lagawo ba. To menene rantsuwar lagawo? Menene lagawo? Lagawo malamai tafsir sun ba ta fasara guda biyu. Daya wato wanda Urwatu bin Zubair suka rawaito daga Nana Aisha Allah ya daidaita take cewa abinda ake nufi da lagawo kamar yadda ta ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato rantsar-rantsar da mutanen Larabawa suke yi a da na al'ada. Ana cikin wanda mutum ya ce la wallahi kaza wa kaza kuma abu kaza ce wallahi ai kaza kaza ne wallahi ai kaza kaza wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba. Wanda kuma shi kawai a magana ne amma zuciyarsa ba ma rantsuwar take so ba amma kuma sun riga sun saba a maganganun su na yau da kullum. Wallahi zan tafi gida ne yanzu kuma bai tafi gidan ba. Wallahi gobe da sassafe zan fita kuma bai fitan ba. Wallahi kaza 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 kawai irin dai wanda mutane suka saba. To irin waɗannan rantsar-rantsar shine ake kiransa lagaw yamini. Wasu kuma suka ce a lagaw yamini shine wato kenan rantsuwar da mutum yace wancan din nan wallahi zai dine gashi ne yana zuwa kuma sai yazo kuma tsakaninsa da Allah zaidun yake nufi da yazo sai aka ga a Ibrahim ne ya zama lagawar yamini ya zama lagawar yamini. Su kuma sai suka kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki yadda shi da yake cewa suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je gurin wasu suna abinda ake kiransa ne dal shine koyan harbi target aiming wani harba ci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su gungu guda suna yi sai wani harba auna da ya harba sai ya ce asabtu wallahi na rantsa da Allah na samu kawai sai kuma abin ya kurkure sai ya ce musu a wannan ayin lagawo ne tunda ayin da yake aqida cikin zuciyarsa shine ya samu din sai kuma bai samu ba. To suka ce to wannan ayi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam shine lagawo. To amma in ka hada riwayoyin guda biyu wanda yafi karfi shine wancan na farko da muka fada nan na Aisha cewa maganganun da muke yi da kullum farfarfarfar dan ce ai wallahi kaza 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 ai wallahi kaza shi ba ma nufin ran tsoro yake ba kawai ya riga ya kama bakin sa ne wannan shine ake kiransa lagawul yamin. To irin wannan Allah ba zai kama mu da shi ba amma akwai abin da ake kira yaminul gamus rantsuwa ta gamus. Abin da sake ce mata gamus shine tana dilmiyar da mutum a cikin zunubi shine rantsuwar da ka san ƙarya ne kuma ka ce wallahi haka ne kuma kai da kanka ka san ba gaskiya bane. Ya kana ina wallahi yanzu muna cikin Kano kuma ka san ba Kano ba a Maiduguri kake ka sani da kunnan ka kasan ƙarya kai wannan shine ake kiran sa al-yamin al-gamus idan malamai suna da maganganu guda biyu a cikin ta wasu suka ce wannan ba a mata ma kafara kafara ta kai sai da ka fait istighfari kai istighfari amma malaman tafsiri sun furin jarawa da cewa dole ita ma sai an mata kafara za a yi mata kafara amma wasu malamai suna ganin cewa a ita ta fi karfin kafara ba ta kankare ta ba sannan ita wannan lagawul yamin muka ce irin rantsar da kwatsam zai shiga bakinka Allah madaukakin sarki ce ba zai kama ku da wannan ba amma da me zai kama ku walakin ya'khudhukum bima aqadtumul ayman Allah zai kama ku da abin da zuciyarku ta kudura ce wanda gaskiyar rantsuwa kake shine wancan din da muka fada kace wallahi zaidu ne kuma tsakaninka da Allah zuciyarka rantsuwa kake nihi kuma saboda yaqinin ka ne akan wannan abu kuma sai ta bayyana sabanin haka ko kuma wallahi sai na ji ni kuma tsakaninka da Allah kana nufin zaka je kadin kuma sai baka je ba wallahi bazan yi ba kuma tsakaninka da Allah kana nufin ba zaka yi ba wasu dalilai suka zo suka saka dole kuma sai kai to wannan shine ma aqattumul aymana abinda zuciyarku ta kulle cewa hakan din akan haka kuka yi rantsuwa to wannan Allah madaukakin sarki zai kama ku da wannan da haka mafi rinjaye magana shine da wannan da kuma yaminal gamus shine za a yi musu kafara mun gane wannan za a yi kafara idan ka karya kenan kace bazan yi ba kuma kai kafara kace nayi kuma baka yi ba kafara ka rantsa akan karya akwai kafara wancan na lagau din nan shine wato kenan ba abin nan ba magana da ba ka dauke ta abin nan ba sabanin wayansu lagau da Allah madaukakin sarki ya ta magana wato kenan a cikin alqur'ani su zasu iya daukan wani fasara kaman menene lasma'una menene cikin ibadur rahman walidina la menene la yahduna zura ko wa zamar rubil lagau maru kirama wallahi la shaduna zura wa idan maru bi lagai maru kirama kaga lagau anan yana nufin mummunan maganganu ko kuma mummunan ayyuka la yasma'u fiha lagawan wala ta'thiman ko to kaga lagau anan mummunan magana ne ko kuma mummunan aiki ko hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazi idza qulta li sahibika sah yawm al-jum'ati wal imam yakdub faqad lagauta liman yana kan minbari yana kudu ba ranar juma'a kace mutum kai to kai lagalaga to kaga ma'ana kai magana da ba a so kenan da dai sauransu amma lagau anan shine rantsuwa wadda kai ba ma kai nufin rantsuwa a zuciyarka ba amma duk lokacin da gaske kai rantsuwar kuma sai abun bai yiwu ba to shikenan akwai kuma ma lokacin da zaka yi rantsuwa da gaske wallahi ba zan je ba da aka zo aka baka bayani sai zama zuwan kuma yafi alheri ko to sai kai hakuri kai da kanka ka kariya rantsuwar ta sai ka je kai kuma ka zo kai kafara haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta idan mutun ya idza halafa ahadukum idan dayan ku ko man halafa ala yaminin fara'a ata alqalba minha idan mutun ya rantsuwa sai ga waccan din ta fita alkhairi to shikenan sai kariya rantsuwar sai zo kuma sai ya kafara kace wallahi tallahi bazan je ni aini wallahi bazan je ni makka ba to za maka yafi alkhairi to sai ka je ka kuma sai ka zo ka kafara wallahi yaran nan ba za mu ƙara hulɗa da ni da shi ba kuma yin hulɗar zai fi alkhairi kusan da taimakawa to sai ku yin sai kuma kai kafara wato kenan a madadin wannan to wannan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da ya yi rantsuwa akan wani abu zai yi sai ya ga rashin yin yafi alkhairi kada ya rantsa ya ce ai tunda na riga na rantsa a ba a haka ai wallahi tunda na riga na rantsa ba zan yi abin ba ya cije kuma cijewar ba ita ce alkhairi ba a Allah madaukakin sarki yake wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru ko kada ku sanya Allah ya zama karan bara akan rantsuwar ku ya hana ku yin birru birru kuma shine aikin alkhairi kace aina riga na rantsa ai wallahi bazan yi kafara ba ka bazan a kai kafarar yafi saboda yin kafarar yafi alkhairi to saboda haka duka wayannan in an tara su Allah ya ce fa kafaratuhu id'am asharata masakin za a bada miskinai guda tara ay murmur guda goma a basu abinci ko a basu sutura ko kuma a yanta bawa wayannan ana kiran su wato kenan guda uku nan ana yin su ne ala wajhil ikhtiyar zabi ne in ka ga dama ka zabi yanta baiwa in kana da baiwa ka yanta ta shikenan kai ka fara in kuma ka ga dama ka ciyar da miskine goma in ka ga dama ka dinka wa miskine goma riguna ka dauka ka basu to duk wanda ka ga yafi maka sauki a cikin wayannan shine zakai illa iyaka wajibi ne zakai daya daga cikin su gaira mu ayyane ba ayyana aka ce sai wani ba kaman kafarar abin nan bane zahari ne wanda dole sai kai na farko sai in ba na farkon sai kai na biyu sai in ba na biyu sai kai na uku a ita wannan ala wajhil ikhtiyar ne duk wanda kaga yafi maka abin nan shikenan sana ana yin sa da mafi sakaicin abincin da mutane suke ci a gari amma in kai da mafi sama wannan ba zai zama laifi ba ya zama wato kenan ihsani kenan ko to wannan shine rantsuwar da ake idan mutum ya rantse dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsarankan kuma ana ba a san mutum ya rika yawan rantsaransa haka kawai mutum ya zama ya abin nan domin akwai nau'i na wasa da sunan Allah a ciki wallahi kaza na rantsi da kaza na dinga rantsuwa sannan kuma ba a san mutum ya rantsuwa face da sunan Allah ko da sifa ta Allah madaukakin sarki ko wani aiki daga cikin ayyukan Ubangiji madaukakin sarki dan haka ba a rantsuwa da rawanin sarki Abdurrahman ba kuma a rantsuwa da annabawa ba a rantsuwa da mala'iku ba a rantsuwa da kabarin na Fasima yau ba a rantsuwa da komai man kana halifan falyahlil billahi aw liyasmut in mutum zai rantsuwa ya rantsa da Allah ko da sifar Allah ko da aiki na Allah ko kuma in ba zai yi da wannan ba to ya shiru kar ma ya rantsa din kawai to kazalika bayyana kuma ayati hakan nan Allah madaukakin sarki yake muku bayanin ayatin sa dalla la'allakum tashkuruna ko wa tukin za ku shukura kamu je ko mun tallake wannan ko fa mallame jid haka ne idan mutum ɗaya daga cikin wannan abubuwa uku nan da aka ce mutum yayi kafara da su sai bai samu wannan abun yayi kafarar ba bai yanta baiwa ba bai yi sutura a miskine goma ba ko kuma bai ciyar da miskine goma ba bai samu wannan ba babu ɗaya daga cikin wannan da ya samu to fa siyamu salasata ayyami to zai azumin kwana uku ne shikenan sai ya azumin kwana uku yayi ɗaya ya biyu ya uku in yayi haka nan yayi kafarar mana zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kafarar rantsuwar ku duk lokacin da kuka in baka samu damar yin wayancan ba babu abin da zaka ci da miskini babu sutura babu bawa da zaka yanta shikenan zaka masa ya rage sura biyu ko daga ciyarwar sai sutura ne ba bai yanzu ko ana samun bai to saboda haka in baka samu wannan ko wannan ba shikenan sai kai azumi na kwana uku to wannan shine kafarar rantsuwar ku duk lokacin da kuka rantsi haka nan Allah yake muku bayanin ayin sa Allah kun tashkuru to mu jama'a lokaci to alhamdulillah idan muka ta ana abin da muka faɗa daidai Allah mu da kuma sarki ya ba mu ladan sa ba mu ifaiki da shi wanda muka kuskure kuma Allah ya gane da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyara kuma yafe mana